والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna kara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala cikin huwacewar sa rayuwarmu ta sake iso wannan rana ta Juma'a mai albarka daren Asabat yau 15 ga watan Safar shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ci gaba insha Allah darasin da muke yi فسر ما أنولن آيوان القرآن ميجر ما برغدو عبن دي سوكا كراتين دميكي اتشكرات الأزهان إلى معاني القرآن الشيخ أبو بكر محمود بن رحمه الله منا رضوان الله منا موافقا منا اتشكي سورة النساء إن كفارة عقيبات إن شاء الله يوزا متاش آية تأري شعشرون دا تقوص أعلم بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما بينهما صلحا والصلح خير وأوبرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا
Allah subhanahu wa ta'ala yace wa inim ra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'rada yayin da wata mata khafat taji tsoro min ba'liha daga kalkal dinta ai zawjiha wato ana nufin mijinta taji tsoron nushuzan wato taji kiyo ta zai mata yake kula ta tarasu an alaiha yana so ya dauke hankalinsa akan ta bi tarki mudaji'atiha ya daina kwantawa da ita wa taqsir fi nafaqatiha ko ta ji tsoron zai gaza wajen ciyar da ita da bugu biha saboda yanzu yana kinta وأميه عينيه إلى أجل منها ذكركة حن إذا ننسى كما زوى بود تفيت درجة وتلوكة عندما تاتجي فرقبانتي واسنا دون هذا مجنتا ينزكم هنك ننسى يقوم أكام وتا ولعل إنا سوي إيوان أولا قوى من ليك ماذا هكا إتكم ينزو تأم بتعرانسا ولعل ما إنا تنانية لبدا إتا in mace ta ji tsoron irin haka ubangiji ta'ala sai tallata mata hanyar da za a iya samun maslaha fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha to babu laifi a tsakaninsu shi mijin da ita matar su yi sulhi a tsakaninsu an yusliha ay min aslaha wa fi qira'atin yasalaha بتشديد الصاد فيه وإدغام التاء في الأصل في الصاد تباب ليفي سويواني أرجيجين يأتي سنه أتكانن سو دمجن دماتر في القسم والنفقة أسامي أرجيجين يا أكاين ربان آكي دكما شير والدزائي بأن تترك له شيئا طلبا لبقاء الصحبة واتو بالي في تشي تا ɗauke masa wani abu daga cikin abin da yake na haƙƙinta. Mutum in yana zaune da mace, musamman in yana tare da mata biyu ko sama da haka, to suna da haƙƙi na a raba musu wato kwana, suna da haƙƙi a raba musu na kwana. Yadda aka ba ma wannan, to haka za a ba ma waccan. In kwana ɗaya aka yi a wajen wannan, to waccan ma tana da kwana ɗaya. Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne a ƙarshen al'amari aka ba shi dama, amma duk da damar ma da aka ba shi, Annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi amfani da wannan damar ba. Wato shi ne aka ba shi dama cikin suratul Ahzab, wato zai iya karkata zuwa ga wannan ko zuwa ga waccan, wadda kuma ya zamanto daga baya ya rabu da ita, to yanzu kuma zai iya rama mata. To an ba shi duka wannan dama, amma ne bai amfani da damar ba. Abinda ya tabbata shi ne rabo a tsakanin mata. Wannan shi ne abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake. To nan ana tallatawa ne wannan haƙƙi na rabon kwana da haƙƙi na ciyarwa. In mace ta ji fargaban cewa yanzu mijinta yana so ya rabu da ita, akwai munzalin da ake kewa mutum yana son mata suna zaune tare da ita, amma sai ji kawai ta sane masa yana so ya rabu da ita, kuma an hayayyafa an sami ‘ya’ya, ita kuma za ta ji fargaban cewa to yanzu idan ta tafi ‘ya’yan nan za ta basu a hannun wasu. Mun fahimta? To wannan duk shi ma ya faɗa cikin irin wannan. Ya faɗa cikin i'raban, nushutan au i'raban, iyo ko kuma juya baya, sai ta ji tsoron haka. To babu laifi, fala junaha alaihima, babu laifi tsakaninsa ita da shi, an yusliha bainahuma sulha, su yi wani sulhu a tsakaninsu, fil qasmi wan nafaqa, dangane da ciyarwa da kuma rawan ɗaki. Bi an tattaraka lahu shay'a, ita in taso za ta iya cewa na yafe maka wani abu daga ciki. In misali ciyarwa ne, yanayi ya tsananta, shi ba shi da halin da zai iya riƙewa mata biyu yanzu ba, ita yana so ya rabu da ita, amarya yake so ya zauna da ita, to ita kuma tana da ɗan wani abu a hannunta da take ɗan jujjuyawa, yanzu in ya rabu da ita tana fargaban yaya kuma lamarin kula da ‘ya’yanta, za ta zauna ita kuma babu miji. Mun fahimta? To irin wannan babu laifi su yi sulhu a tsakaninsu, ta ce in dan batun abinci ne ka daina bani, zan zauna a gidanka ni zan dinga ɗaukar ɗawainiyar kai. In suka yi haka dai ya yi daidai, dama haƙƙinta ne, ba shi ne ya ce ba zai ba ta ciyarwa ba. Mun gane? Ba shi ne ya ce ba zan ba ki ciyarwa ba, in shi ne ya ce ba zan ba ki ciyarwa ba, ya saba ma Allah. Amma ita ce take da haƙƙin, sai ta ce na yafe maka, maimakon take-takenka kana so ka rabu da ni, na yafe maka, in dan ciyarwa ne kar ka ciyar da ni, ba na buƙatar komai a gidan nan. Ko kuma idan kwanan ne ma ta ce ita yanzu ta gaji, wani dare ne je mage bai gani ba, sai ta ce na haƙura an bar mu amarya, ni zan zauna na riƙa kula da ‘ya’yan. Ai hakan ya fi mata maslaha, ko ba haka ba? Akan a ce an rabu da ita, ta tafi ba miji, babu immunity, babu kariya, kuma ‘ya’ya suna hannun wasu. To shi ne Allah ta’ala sai ya ba da wannan, fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha, babu laifi a tsakaninsu su yi wani sulhu a tsakaninsu. Shi ne nan malam ya ce fil qasmi wan nafaqa, wajen rabon kwanan ɗaki da kuma ciyarwan ma. Bi an tattaraka lahu shay'a, za ta iya bar masa wani abu cikin haƙƙin nata, ɗalaban li baqa'i sahba, saboda tana buƙatar ya ci gaba da zama da ita. Fa in radiyat bi zalik, in ita ta yarda da haka shikenan, wa illa in kuma ta yarda da haka ba, fa ala zawji an yi wa fiha haqqaha aw yufariqaha. To abinda yanzu yake wajibi akan miji, in dai har ita ba ta yarda da wancan ba, to dole ne ya cika mata haƙƙinta. In kuma yana ga ba zai iya cika mata haƙƙin nata ba, to kuma sai ya rabu da ita. dan ya sauka mata. Amma in dai zai ci gaba da zama da ita, to ba zai zamanto ya kauda mata kai, ya karkata zuwa waccan yake kulawa, ita wannan baya kula ta ba, yayi zalunci. Dole ya cika mata haƙƙinta, ko kuma ya rabu da ita, ko kuma su yi sulhu a tsakani, ya tallata mata, to fa kin ga yanzu ga yadda al'amarin yake, in kin yadda da wannan tsarin to shikenan. Imam Malik ibn Anas rahimahullah ya rawaito hadisi daga Muhammad ibn Shahab ibn Zuhri, malamin sa. Ibn Shahab ibn Zuhri yake ambata cewa akwai wani sahabin Annabi, ana ce da shi Rafi' ibn Khadij. Rafi' ibn Khadij sai ya auri ƴar gidan Muhammad ibn Maslama al-Ansari, duk sahabbai ne. Shi Muhammad ibn Shahab tabi'i. To shi Rafi' ibn Khadij da ya auri ƴar gidan Muhammad ibn Maslama, lamari ya daɗe sun ta tsufa. Ya auro wata mata, sai ya ji waccan ɗin yake so. To wannan ita kuma sai ta ce ba za ta zauna a gidan ba, irin da al'adan mata yadda suke. Ya zai auro wata, ya auro ƴar cikinta, ai haka suke faɗa ku. Dan haka ita ba za ta zauna ba, sai ce to Allahumma sauki, sai sake ta. Da ta je ta zauna, ta zauna, sai ta sake dawowa. Ta nemi a kan a dawo da ita gida. Ita ba za ta iya zama haka ba. Shi Rafi' ibn Khadij sai ya mai da matar, sai mata komai. Nan ma hankalinta bai kwanta ba, da al'amarin sai za ta tada hankali, sai ya sake ta. Na nawa kenan? An yi na biyu. Nan ma aka nemi sulhi, ya sake yin kome. Yanzu igiya nawa ta rage? Igiya ɗaya. Don haka da ta sake tada hankali, sai ya ce baiwar Allah. Yanzu ba igiya ɗaya ce ta rage. In kin amince ki yi haƙuri, waccan ɗin da ta shiga raina a zauna a haka, in na samu dama na je wajenki, in ban samu dama ba sai in zauna a wajen waccan, in kin yarda da wannan to. Sai ta ce ta yarda. Shikenan sai aka ci gaba da zama da auren. Kaga sharaɗi yake, haƙƙinta ne yanzu ta sanayar. Me yasa? Saboda tana son wanzar da zamantakewan auren tare da shi. Ai, a kan ba miji gaba ɗaya, gara rabin miji ko? To don haka sai ake sulhi. Shi ne Allah ta'ala ya ambata, ya ce fala juna alayhi, kaga a aikace. Wato, waɗannan sahabbai kamar sun fassara wannan aya. Imam Malik ibn Anas ya rawaito. Ya tabbata a cikin hadisi, wanda Imam al-Bukhari ya kawo, daga Ummul Mu'minin Aisha, Allah ya ƙara mata yarda, take ambata cewa ita wannan aya sai ta karanta aya, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'rada fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha. Sai ta ce ar-rajulu takunu 'indahu al-mar'atu laysa bi mustakthirin minha yuridu an yufariqaha. Ayar ta sauka ne dangane da mutumin da ya matar da take tare da mutum, shi kuma bai sha'awarta, har ma sai yake nufin zai rabu da ita ya sake ta. Fataqulu, sai ta ce masa aj'alu min sha'ani fi hillin, na sanya al'amari na yanzu a hannunka, yadda ka sarrafa game da ni na yarda. To shine sai ta ce fa nazalat hadhihi al-aya kinayatan. Asliyan ayat ta sauka ne kamar yadda malaman tafsirin suka ambata, dangane da abin da Ummul Mu'minin ta faɗa, amma ita ba ta yi ta'ayinin wace ce ba, a ina ne ya faru? A gidan Annabi. Akwai Sawdatu bintu Zam'a, lokacin da Annabi ya aure ta, dama gyatuma ce, bayan rasuwar Ummul Mu'minin Khadija. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta kafin daga baya auri Ummul Mu'minin Aisha, tana karama, bai tare da ita ba sai da aka koma Madina. Da lokacin da Sawdatu bintu Zam'a ta tsufa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yi nufin wani abu da ba a gane ba. Laifi bane fa idan mutum ya ji mata baya sha'awarta, ba laifi bane a shari'ar musulunci ya sake ta. Sai ki ji ana cewa ba laifin sama balle na ƙasa. haka kawai ya sake ta bayan an yi aya, wallahi bai laifi ba shari'a, ba laifi yayi ba shari'a. Maimakon ya zauna da ita yana cutar da ita, dan mutum yana karkata ga matar da yake sha'awa, to idan baya sha'awa ta ya zauna da ita yana cutar da ita, yana da laifi a wajen Allah. Ya zai ya kubuta daga wannan laifin, sai ya sauwaka mata kamar yadda ake faɗa, sai ya rabu da ita. To wannan shi ne fi zamantowa aslahu, kamar yadda ita mace an ba ta dama, ba laifin sama balle na ƙasa za ta iya cewa mijinta ita ba ta son zama da shi, saboda ba ta ji ba ta ƙaunarsa. Wannan ya tabbata cikin hadisin da Imam Bukhari ya kawo daga matan Sabit ibn Qais. Sabit ibn Qais sahabi ne mai daraja cikin mutanen Madina. Matarsa ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce, ya Rasulullah, inna Sabit ibn Qais la a'tibu alayhi fi khuluqin wala dinin walakinni akrahu al-kufra fi al-islam. Sace ya manzon Allah, Sabit ibn Qais, ni bana ganin gazawarsa cikin lamarin addininsa, bana ga gazawarsa a cikin lamarin ɗabi'unsa. Mutum ne mai kyakkyawar ɗabi'a, yana kyautata min ɗabi'a, yana cika min haƙoƙi. Sai ta ce, walakin akrahu al-kufra fi al-islam, ina gudun kada na yi aikin kafirci alhali kuma a cikin musulunci. Me take nufi aikin kafirci? Katta butulci, katta yi nishuzi, katta juya masa baya, katta aiwatar da wasu abubuwa waɗanda Allah zai fushi da ita a dalilin ƙiyayyar da take masa. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta, sai ya ce, atiradina alaihi hadiqata, wannan gonar da ya baki a matsayin sadaki, ka ji ba gona? Ba koyin da kuke ba da sadaki naira 45,000 ba, wai an ce wai rubu dinar 46,000 ne, shi da biyar da biyar ke, aka ce 46,000. To sai ce, to ba mu karin sai ba mu cika ta 4,000, sai ya bada 50,000 ko hakan an yi kokari. Wai to gona ne, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ake khul'i, shine farkon, fa huwa awwal khul'i fil islam, khul'i na farko kenan. An ba wa mace ita ma dama, kuna zaune lafiya ba abin da ta rasa a wajenka, komai kana mata, amma sai ta ji ba ta kaunarka, to ba laifi bane ta kai ƙara kotu a ce mai faɗa, ta ce wallahi ba na son zama da shi ne, kawai ni na ji na gaji da shi, khul'i nake so, ba ce laifi ba. Damar ta ce, Annabi ya cika ma matar Sabit ibn Qais wannan damar. To haka shi ma mijin in ya ji baya kaunar mace, ba laifi bane a shari'a, maimakon ya ci gaba da laifi, kaga can ta ce walakin akrahu al-kufra fil islam, to shi ma kada yayi al-kufru fil islam, sai ya saboda mata. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji baya san Sauda, kuma Sauda sai ta fahimci cewa Annabi yana so zai rabu da ita. Sai ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce, ya Rasulullah, na ga kana so ka rabu da ni, amma ni yanzu tsufa ta kai min wani waje, ba abin da nake bukata, innama ina bukatan zama tare da kai ne a matsayin matarka, in zama matarka a aljanna. Ai ta san aljanna kan sai ta dawo garau, babu tsufa a aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ta tallata mata wannan, sai ta ce, na ba da kwanana a Aisha. Ai ta ce Annabi ya fi kauna wani abu, kuma hannun mutane da basu gane ba, musamman mata, mutum ya ce ya fi son wance, to tashin hankali ya faru a gidan, babu zaman lafiya. To a shari'a ba laifi bane mutum ya ce ya fi son wance, ko a rika cewa ai ya karkata, wani karkata, wai ai ya karkata, wato wai waccan ya fi dan yawan murmushi a waccan. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi, man ahabbu an-nasi ilayk, wane ne ka fi kauna a cikin mutane, sai ya ce Aisha. Kuma duk sahabban matan Annabi sun san cewa ummul mu'minin Aisha Annabi ya fi son ta, kuma haka aka zauna. Shi yasa har Sauda sai ta ce, ya manzon Allah, ni ina son zama da kai, na zama matarka a aljanna, kwana na bayar da shi a Aisha. Annabi sai ya karbi wannan, kuma ta zauna tana cikin wanda suke wa Annabi ta kaba, ko matarsa ce a aljanna insha Allah, ta yi riba ko bata yi ba. To don haka babu laifi, matuƙar dai ita ce ta farayar da haƙƙin nata, mijin ya hana ta haƙƙin ta, yayi laifi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kashedi wanda yake da mata biyu, duk wanda yake da mata biyu sai ya zamanto ya karkata zuwa ga ɗaya daga cikinsu, to zai zuwa ranar alƙiyama wa shaqquhu ma'ilu. Haka annabi ya faɗa wuta zai shiga a ranar kiyama. To don haka ba a san raba abinda ake nufi karkata, wato waccan ya rabu da ita kwata-kwata ba ta da kwana, musguna mata yake yi. Haƙoƙinta da Allah ya ce a baya na alƙasmu wal nafaqa ya hana ta. To shine anan Allah subhanahu wata'ala ya ce fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha. Hadisi ya inganta daga ummul mu'minina Aisha, akwai lokacin da Hafsatu bintu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma annabi wani abu, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fushi da ita, wato sai ta tsorata ta ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya gintse mata, tana so ta ba ma annabi hakuri a kayan abin da ta aiwatar. Sai ta zo ta samu ummul mu'minin da Aisha ta ce ya ummul mu'minin, ta ce ya Aisha wani abu ya faru tsakanina da annabi ban masa daidai ba, amma roƙon da nake a wajenki ki sulhunta tsakanina da annabi kwana na in yazo na baki. Ummul mu'minin ita kuma ita ce mai karamar shekaru a wajensu, don haka ita sauran matan annabi saboda yawan shekaru sukan ji nauyin yin wani abu a annabi, amma ita saboda tana da ƙananan shekaru ba ta jin wani abu. Tun da sun yi wannan yarjejeniya sai ta je ta iya kwalliya, da ta iya kwalliya ta sa turare kuma tana da kyau gayar kyau. Sai ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ta zo na kusa da shi, sai annabi ya ce ilaiki anni, ki kiyaye ni ko ma gefe. Annabi sai ya ce ba kwanan ki bane. Sai ta bashi labarin ta ce ga abin da muka yi da Hafsa, amma ta ce zo in rarashe ka in ka yarda. Kuma ta san yadda ta yi ta rarashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma Hafsa ce ta ba ta kyautar kwananta. Don haka mace a yanzu ma idan ta ce ta ba da kyautar kwananta a wata ba laifi, amma in ba ta ba da kyautar kwananta ba ko yaya take sai ka ji. In kai ne ka matsa kake so ka je wani waje sai ce ku yi ciniki, imana sai a ciniki ka biya ta. In ba haka ba kuma to iska kafura ka sayar da zaki. To Allah ta'ala ya ce wasulhu khair, yin sulhu fa a cikin matsaloli shi fa alheri akan rabuwa. Ai wasulhu khairun min al-firqati wan nushuz, ai sulhu din ka sarayar da wani daga cikin haƙƙin naka, ko kuma shi namijin ya sarayar da wani daga cikin haƙƙinsa, shi ya kuma su alkhairi akan a ce a rabu din. Rabuwan ba za ta amfanar da komai ba, wata a ɗan ƙaramin abu sai ta tada hairani sai ya zamanto an rabu, kuma ya zamanto babu riba a cikin rabu. To don haka a sake dama komin girmanta ballanta na ƙarama, in har za a samu maslaha shi ya fi alkhairi akan arabu, wannan shuzu ko juyawa, wal i'rab ko kuma bujirewa. Qala ta'ala fi bayani ma jubila alayhi al-insan, sai Allah ta'ala ya faɗa cikin bayanin ɗabi'ar da aka gina mutum akai, abinda ya sa sau da yawa mace ba ta yadda ta sarayar da wani haƙƙinta don a samu maslaha, namiji baya yadda ya sarayar da wani haƙƙinsa don a samu maslaha. Wa uhdiratil anfusu shuh, Allah ce an halarto ma rayuka ananan ƙoro da sairai, san kai da ƙoro da ji da kai, ashuh ƙoro ka ƙi sake wata dama ma wani shine ashuh. Da Allah ta'ala ce man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, duk wanda aka kankange shi daga irin wannan ƙoran to yana cikin masu rabo. To amma an gina dan adam akan wannan ɗabi'a illa ma rahimallah, wannan ɗabi'ar ita take sanyawa mutum ya ki sakewa dama komin kankantarta, wani ko ba zai amfana da damar ba kuma komin kankantarta ba zai iya sake ta ma wani ba ko da kuna san maslaha a ciki. Ai shiddatu bukhl tsananin ruwa, ai jubilat alaihi, an ɗabi'antar an gina rayi a kayan wannan, fa ka'anna hadiratu wa la tajibu alaihi, tamkar ka ce wannan ruwa din halarce take da shi ba ta taɓa kowa ba. Al-ma'ana ma da yake abin nufi, anna al-mar'ata la takadu tasmahu bi nasibiha min zawjiha, sau da yawa in ana son maslaha a irin wannan mace ba za ta iya sakewa rabonta wai dan mijinta ba, tace ta sake rabon kwana ko tace ta sake rabon ciyarwa dan ta ci gaba da wanzuwa da mijinta war wajulu la yakadu yasmahu alaiha bi nafsihi shi ma kuma namiji sau da yawa baya iya rangwanta mata shi ma ya yadda da abin da take so ita ta kafe shi ya kafe idan ahabba ghayraha musamman idan yana son watanta idan sai ya koma kan wata to ba zai iya hakura ba sai ya nemo ita kuma in yana son ya rabu da ita ba za ta iya hakura ta ce ta sake wata damar ta dan a ci gaba da zama ba sai ta jajirce to wannan shi yake kawo fitina shi yake kawo a rabu raban kuma ya zamanto an samu broken home kamar yadda suke faɗa gida ya tarwatsu kaga yaro shi ba gidan babansa ba shi ba gidan mamansa ba yana watan gaririya a tsakani don ba a yi maslaha an yi sulhu a tsakani ba shi can in ya je agola ne a nan kuma gidan babansa ya duko ta gallaza masa ba zai samu kulawar da ake so ba sai kaga ya faɗa wani hannun da ba shi ake so ba to gara a dinga yin haƙuri shi namiji ya cije ya daure ko da ba haka yake so ba ita ma mace ta cije ta daure ta saki wani kaso daga cikin rabonta ko da ba haka take so ba dan a samu maslaha shi yasa Allah yake wasulhu khair sulhi din shi yafi zaman to alheri wa in tuhsinu idan kuma kuka kyautata ishratan nisa zamantakewa da mata kuka kyautata musu kuka yi haƙuri wa tattaqu kuka kiyayi ai aljawra alaihin ba ku zalunci akan su ba fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira Allah fa game da abin da kowa kasance kuna aikatawa mai bada labari fa yujazikum bihi kuma da shi zai muku sakamako a ranar kiyama a kun mutun ya zalunci matansa Allah subhanahu wataala sai ya bukalo su na'am
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما
الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم بافذاك تفئيا لن tana fa'idantar da nafayi ne fil hadir wal mustaqbal kamar yadda wasu malamai suka ambata a yanzu haka a gaba lan tastati'u ba za ku taɓa iya an ta'adilu al adalatu anan ana nufin at taswiya ba za ku taɓa iya daidaita soyayya bainan nisa'i tsakanin mata ba fil mahabbati wajen soyayya walau harastu ko da kun yi kwaɗayi ala zalika akan haka duk yadda kai kwaɗayi ka ji ka daidaita soyayya tsakanin mata ba zai yiwu ba Allah bai dan adam haka tsarin dan adam a kullum akwai abin da ya fi so in dai har aka samu abu biyu ko sama da biyu dan adam sai ya ji akwai wanda ya fi gawa ƴaƴanka sai ka ji akwai wanda ya fi shiga ranka in gidaje kake da su akwai gidan da ka fi so in abin hawa ne kake da shi akwai abin hawan da shi ka fi so a ranka in dai kana da sama da ɗaya in tufafi ne kana da sama da ɗaya tabbas akwai tufar da kafi so ko hula ne ko takalmi ko kome akwai wanda kafi kauna hatta kujera ma da zaka saka a falanka wallahi sai ka fahimci akwai wanda kafi sha'awar zama a kai ita kafi jin daɗin zama a kai to haka ɗan adam shi Allah ya gina shi yana da fifita wani abu akan wani yana da preference kowane lokaci to shine Allah ta'ala ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu ba za ku taɓa iya daidaita soyayya tsakanin mata ba ko kun yi kuɗin haka ayan Qur'ani ne to sau da yawa mata sai su ta da hankalinsu wai an fi son wance to sai me zuciyar haka Allah ya yi ta dole akwai wanda ita ma matar da za ta yi complain ɗin akwai wanda ta fi so a cikin ƴaƴanta walau harastum ko kun yi kuɗin haka abinda Allah ta'ala ya hana yace fala tamilu kullal mayl, kada ku karkata dukkan karkata, ila allati tuhibbunaha, zuwa ga wadda ita kuka fi kauna din fil qasmi wan nafaqa, wajen rabo ita kuce kun bata kwana biyu sauran ɗaya dai, wan nafaqa ko wajen ciyarwa, ita za a kawo mata sabulun wanka ita nata daban ne, su kuma za a ɗauko yankan kusa a basu, ita kuma za a ɗauko masu ƙanshi, in an zo sayan turare za a bambanta nata da nasu, wannan zalunci ne, in an zo wajen atamfa za a bambanta nata da nasu, hatta da liberalcin da niyya sai ya zamanto wajen cefa nema ranar kwananta an fi cin abu mai daɗi, wannan zalunci ne, wannan ba a so a shari'a, a bayyana ba a so ka bambanta. Akwai hadisin da ake ruwaitowa, annabi sallallahu alaihi wasallam in ya rabu a tsakanin matansa yakan ce Allahumma hadha qasmi fi ma amliku wala talumni fi ma tamliku wala amliku, ya Allah wannan shine rabona, na yi daidai wa daida a tsakanin matana cikin abin da nake da iko, amma kar ka kama ni cikin abin da bani da iko, ana nufin abin da ke cikin zuciya wanda Allah shine yake da iko, duk da cewa hadisi ne ba inji isnadi ne wanda yake mai rauni, to amma dai ana nuna al-adalatu fil islam, hadisi da ya inganta daga ummul mu'minin Aisha akan qadiyyar Hafsatu bint Umar, da ummul mu'minin duk da cewa annabi ya tafi kauna amma ta zo kusan sa ta zauna sai annabi ya ce ilayki anni, kike yayi da maza koma gefe, kaga wannan duda annabi ya fi kaunarta saboda adalcin musulunci ba kwananta bane, annabi ya sani karke ta ki zo ya san kwanan Hafsa ne, saboda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ɗabi'ar gidan annabi idan ya zo shi yakan zauna da matansa, yakan yi kuni tare da matansa, su zo duk su zazzauna a waje guda tare da shi, kwanan kowa ce ce kuwa za su zo duk su hallara a wajen annabi a farfajiyar gidansa, annabi yakan yi haka, to amma wadda ita ce take da kwana a ranar ita za ta zo jikin annabi kusa da shi, sauran su kuma suna gefe, haka ake yi, to kaga ita da ta zo kusa sai ce ba kwanan ki bane, da tare da cewa ita fi kauna, adalcin musulunci kenan, kada san da kake ma wance ya zamanto ka fifita, kada san da kake ma wance kai satar kafa, ka lallaba ka je ka ɗakin ko waccan ta zo take kira ta wance kawo min kaza ta shigo tiraka, ta zo ta mai abba Allah kadai san me ya faru, to wannan munafurci ba a yi daidai ba, ka saba ma Allah ka saba wa manzon Allah, ya inganta a cikin hadisin da Abu Dawud da ya rawaito daga Abu Hurairah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kanat lahun ra'atan famala ila ihdahima jaa yawm alqiyamati wa shiqquhu ma'ilun, duk wanda yake da mata biyu sai karkata zuwa ga daya, irin wannan karkatan kenan, ɗayar ya fi so ita yake mu'amala yake fifitawa, sauran kuma ya wofantar da su sai abin da ya ga dama yake yi, to a ranar alkiyama zai zo gefensa ɗaya a rube, kaga aljanna ko ba gidan da kokku bane, gidan lafiyayyu ne masu lafiya tas, ana nuna wa mutum ishara kenan cewa zai shiga wuta, dan duk wanda ya zo daga ƙasa a ranar alkiyama to alama dan wuta ne, wasu za su zo su a matsayin makafi yan wutan sai sun shiga wuta ko da ba za su dawoma ba, musuluncin su zai iya fidda su, wasu za su zo su a matsayin masu farfadiya sai sun shiga wuta, wasu za su zo su an yi su yan kanana kamar tururuwa za su shiga wuta, wadan za su zo gefensa a rube, kowanne akwai laifin da annabi ya ambata yake sabbaba masa irin wannan, to kaga kenan da aka ce jaa yawmal qiyamati shiqquhu ma'ilun, zai zo a ranar alqiyama gefensa daya a rube ya karkace ya shanye kamar mai kambale, to kaga wannan alama ne na cewa sai Allah ta'ala ya sa shi a cikin wuta, Allah ya sani abinda Allah ta'ala ya hala, ya ce fala tamilu kullal mayl, kada ku karkata dukkan karkata zuwa ga wanda kuke so, fatadharuha ballantana ku bar, ay tatrukul mumala anha, ku bar wanda aka karkata gabanin nata din, wanda aka wofantar kal mu'allaqa, ta zamanto kamar rataya, ما كنت في دراسها التي لا هي أيم من غير زوج ولا هي ذات بعلي ود إتا باب زورا با كوبا بمجيبا باب زورا با نسوى إتناك رقشي جير ودبا مزوى نمانتا لا جائما تروانا إتا كوبا بمجيبا سوى دربان تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ɗakin wancan kawai yake zuwa, ita ɗakin ta in yazo bacci yake yi, in yazo ɗakin wancan nan ne hidima take faruwa, amma in yazo ɗakin wannan bacci yake yi, to wannan shine abin da Allah ya hana. Fala tamilu kullal mayl fatadruha kal mu'allaka, in har ba za ka iya zama da ita ba sallame ta shine kawai. Ko kuma in ba ka san sallamanta ita da in ta amince sai ku irin wancan yarjejeniyar da aka ambata, sai ta sake wani daga cikin haƙƙinta ta ce eh na yadda da haka, amma in ba yadda ta yi ba dole a cika mata haƙƙinta, ko kuma in ba za a iya ba a rabu da ita. Allah ta'ala ya ce wa in tuslihu, amma fa idan kuka yi sulhu bil adl fil qasmi, kuka yi daidaito a wajen rabo, wa tattaqu, kuka kiyaye aljawra zalunci ga mata, fa inna Allah kana ghafuran, Allah ya kasance mai gafara ne. Lima fi qulubikum min al-mayl, na abin da ke cikin zuciyarku na san waccan din da kuka ji, Allah zai yafe muku. Rahiman kuma Allah ta'ala mai jin kai da biku fi zalika, cikin wannan Allah ce wani ya tafarraka, idan har al'amari ya gagara, mijin ya gagara ji yana santa ba zai iya mu'amalar da ita ba, ko kuma ita tana ji ba za ta iya sakewa haƙƙinta ba, tabbi wa nafi ai wa menene ni din wa na gaza eh wa ita ma mace ne ni ma mace ne, ba ta san ko mijin ita waccan iya fuso ba, ita ta kita sake har aka zo an rabu. Wa in ya tafarraka, Allah ce idan suka rabu, ai azzawjani bit talaq, suka rabu yughni Allahu kullam min sa'ati, Allah subhanahu wataala zai wadatar da kowanne daga cikin su min sa'atihi, daga yalwarsa, ayyughni Allahu kullam an sahibihi min sa'atihi, Allah ta'ala zai wadatar da kowa. Wani malami daga cikin magabata wani ya zo ya koka masa ya ce akramaka Allahu, talauci ya ishe ni, wace addu'a za a bani dai kam, me za a gaya mu abin da zan yi ne in samu saukin talaucin nan? Sai ya ce masa je ka kai aure. Sai je aure, al'amarin bai canza zani ba, sai ma abin da ya karu. Sai dawo bayan wani zamani ya ce masa al'amarin fa ya gagara, sai ce je ka sake ta. To sai almajiran suke tambayan suke ce to me yasa ka faɗi haka, gafata malam wancan karon ya zo gafata wanda ya kace je aure, yanzu kuma ya zo ya ce maka talauci ya ishe shi, sai ka ce masa ya je ya saki matarsa. Sai ce eh, la'akari yayi da wasu ayoyi a cikin alqur'ani da abin da Allah ya faɗa. Lokacin da yace aure yace sai waiwaya cikin suratul nur, da Allah ta'ala yace wa ankihu al-ayama minkum wa salihin min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara'a yughnihim Allahu min fadlihi, Allah sai tallata aure yace in ma sun kasance talakawa ne yughni Allahu kullam min fadli, Allah ta'ala zai wadatar da su daga falalarsa. Kaga nan Allah sai ta allaka aure a matsayin dalilin me samun arziki. To yanzu da yaje sai ga wannan din bai ci ba, shi ne sai ya ce masa to ya rabu da ita, sai ya ce da wannan ayar Allah akari wa in yatafarraqa yughni Allahu kullam min sa'ati, idan suka rabu Allah zai wadata kowa daga yalwarsa, dan yalwar Allah tana da yawa. Ce to yanzu muna fata wannan din zai samu sauki a ciki, eh ba aka cewa aka ce ke ma ka je ka saki matar, eh amsik alayka zawjaka wattaqillah, bi an yurzuqaha zawjan ghayrahu, Allah zai wadata ta da wani mijin da nawa ne zaka ga an yi rigima, kuma sai Allah ta'ala sai ba wa mata mijin da ya fi wataƙila mijin farkon, ko kuma in ma bai fi mijin farkon ba, Allah ya bata miji da za ta samu yalwa da wadata da kwanciyar hankali a gidansa sama da wancan da ta bari. Maimakon su saba ma Allah ne sai suka ce rabuwan shi yafi, da haka sai ake opting for rabuwan. To in dai an yi innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa, nufin da bawa ya aiki akai to shine Allah ke bashi mafita insha Allah. Wa in yatafarraqa yughni Allahu kullam min sa'ati wa kana Allahu wasi'an, Allah ya kasance mai yalwani da khalqihi fil fadl, ga halittunsa dan yana da falala, hakiman kuma Allah mai hikima ne fi ma dabbarahu, cikin abin da yake tsarawa. Wa hadha ta'qibu ala sulqati rijali fi awwal sura, wannan kaman bibiya ne akai akan hukuncin da aka ambata a farkon sura na cewa maza sune sama da aka ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima fadallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. To kaga nan ma an sake jaddada sulta da abin nan a qawmiyya na su maza din ne 'ala an-nisa. Na'am.
ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا.
الله تعالى يقول ولله ما في السماوات وما في الأرض ده الله ني ابن دا كي cikin samai da abin da ke cikin ƙasai yake. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم حقيقه من يوصي ga wadannan da aka ba mu littafi a gabaninku. الكتاب يا ذو مفرد اما بمعنى الجمع واتو الكتب ام فده شي ده باسم الجنس من قبلكم a gabaninku من يوصي وصيا اي اليهود والنصارى الله ياي وصيا ga يهوداوا الله ياي وصيا ga nasara wa iyyakum kuma har ila an muku wannan wasiya ya ahli alquran ya kuma abu ta alquran wace wasiya ce anittaqullah lalle ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokansa ai bi an khafu iqabahu bi an tuti'uhu wato ku ji kiyaye ku ji tsoron azabar Allah wajen yi masa biyayya Allah ya mana wannan wasiya wa in takfuru kuma har ila Allah ta'ala ya gaya ma wadanda aka bawa littafi a gabanin mu da kuma mu din Allah ya ce in takfuru ina har kuka kafirce bima wasitum bihi kuke watsi da abin da aka muku wasiya da shi ba ku ji tsoron Allah kun kiyaye dokar sa ba fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh to ku sani abin da ke cikin samai da abin da ke cikin ƙasai duka fa na Allah ne khalqan wa milkan wa abida Allah shi halice su mallakarsa ce kuma komai bawa ne na Allah to don haka idan bawa ya kiyaye bi Allah subhanahu wataala bai roki Allah da komai ba yana yin bauta ne domin wani amfanin da zai dawo gare shi fala yudaru bi kufrikum Allah ba a cutar da shi da kafircin da bayi za su ya zo cikin hadisin qudsi Allah subhanahu wataala yake ambatawa da a ce na farko da na ƙarshe mutane da aljanu za su hallara baki daya kowa a kayan zuciyar wanda ya fi tsoron Allah a cikin al'umma ba su ƙara komai a cikin ikon Allah ba da duk za su haɗu kowa ya zama shaidani ya zama kangarere ya zama to maridi jabbari ba su rage komai a cikin mulkin Allah ba to don haka Allah subhanahu wataala ya jaddada mana ya mana wasiya yayi wasiya ga wanda na gabace mu akan mu ji tsoron Allah mu bi shi sau da kafa kuma idan muka butulce mu wannan wasiya muka kasarce Allah ta'ala shi adda mulkin samai da ƙasai wa kana Allahu ghaniyan Allah fa ta'ala ya kasance mawadaci ne anil khalqi mawadaci ne gaban halitta wa ibadatihim mawadaci ne daga bautar ta su hamidan kuma Allah godadde ne يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد يا كو متاني كو ني مبوكاتا زوا ga Allah alhali Allah kuma shine wadataccen ne kuma godadde wadatacce ne saboda kullu yawmin huwa fi sha'an ba lokacin da Allah ba bayarwa yake ba wancan ya bashi kariya, wancan ya bashi haihuwa, wancan ya bashi dukiya, wannan abubuwa da yawa kullum Allah ba ruwa yake, hatta matsatsaku bata wadatu daga rukun Allah ba. Kome kullu yawmin huwa fi sha'an, kuma Allah ya kira kansa Hamid, Hamidan mai godiya, saboda kaɗan za ka yi kuma sai Allah ya baka lada mai yawa. Ka yi kaɗan a baka lada mai gwaɗi, inda ba dan Allah ta'ala mai godiya ba ne, wani aiki za mu yi Allah ya ba mu lada a kansa? Ba aikin da za ka yi Allah ya baka lada a kansa, saboda yanzu ba kama in kakara za a yi mai ma kai shi abin da Allah ya maka, shi ya maka duk wata ni'ima, kai ɗin kanka shi ya yi ka. Kama yi sa'ad da bai iya ka alade ko wani abu daban ba, sai yake cikin mutane, kuma a mutanen sai yake musulmi, kuma ya baka dukkan ababe da ake amfanuwa da su, ya baka hankali da kake tunani ka san fayyace tsakanin abu mai kyau da mara kyau, ya baka idanu da zaka ga abu da shi, ya baka baki da harshe da zaka sarrafa shi wajen magana da abubuwa da yawa. Yanzu ko harshenka aka ce da abincin da ruwa da tsata da maɗi da zuma da kaza da duk wani abin da ka sani daga rahuni, a ce duk abin da ya shiga bakinka babu ɗanɗano, ba za ka ji daɗin rayuwa ba, wannan ba za ka yi nishaɗi sosai ba, duk abin da ya shiga bakinka babu ɗanɗano, ba za ka ji daɗi ba. To amma sai ya baka abu da yawa, harshenka kawai yana iya fayyace abubuwa da yawa, ya fayyace maka tsami, garɗi, zaƙi, abubuwa da yawa ga sunan bauri, maƙaƙi, duk harshe ne yake fayyacewa shi kaɗai, bayan maganar da yake yi, bayan shi yake taimaka maka wajen juya maka abincin kuma ya haɗiye shi. To don Allah ko a harshe kaɗai aka tsaya, duk bautar da za ka yi a rayuwarka mai kai ma Allah, wace bautar za ka yi ka burge Allah a kan cewa wai ka yi masa abin da ka cancanci aljanna awa 24 da kake da ita, sallarka ta minti 10, nafilarka ta minti 5? To idan an ɗauke shi sau 5, minti 15 sau 5 nawa ya baka? Ha? 65, 75, to awa 75, ai minti 75, awa ɗaya ne da nawa? Bai kai awa ɗaya da rabi ba. To bacci ma kawai awa nawa kake yi? A bacci kawai awa nawa kake yi? Da sauran rayuwarka neman abinci, abinci ma kawai wani in ya zo na cin abinci ma zai awa ɗaya. To a bautar da kake ma Ubangiji ta minti 75, wai ba kowa ne yake hakan ba. Kuma watakila kana bautar ma kana tunanin wani abu, kana lissafin kuɗinka na kasuwa, ko kana lissafin har yanzu ba albashi baka ji alat ba, yana ta bujiro ma a zuciya. So wace bauta ne bawaye ma Ubangiji da har zai cancanci aljanna, inda ba dan wannan sifa ta Ubangiji Alhamidu ba mai godiya, ya ce yi kaza sai bawaye yadda ya yi, to sai Ubangiji ya gode masa saboda karamcinsa. Allah Ubangiji ka ba mu ikon kiyaye dokarka. Allah ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, ga Allah subhanahu wa ta'ala ne abinda ke sambai da kasai aka sake nanatawa yake, karwarahu ya sake nanatawa ne ta'kidan dan a karfafa batu, li takrir mujibi taqwa, dan a kara karfafa wannan shi yake wajabtar da lalle a kiyaye dokar Allah, saboda mallakan sama da kasa nasa ne, baka isa gujewa ba. In ka yi ma kana cikin saitararsa, in baka yi ba ma kana cikin saitararsa, baka isa kubce ma kamun da zai maka ba a duk lokacin da ya nufi. Wa kafa billahi wakila, kuma Allah ya isa ya zamanto wakili, Allah ya wadatar ya zamanto wakili akan ayyuka, Allah shine wakili akan aiki, ba wanda aka sa wakili. Kai abin da aka sanya isarwa ko manzo, Allah ya ce in alayka illa al-balagh wa ma ala rasuli illa al-balagh al-mubin wama ja'alnaka alaihim wakila, abinda ke kan annabi shine isar, amma ba a sanya shi ya zamanto shine zai tsaya akan su dole sai sun yi ba. Allah subhanahu wataala shine mai ba shaida, shaida ai shahidan bi anna ma fihi ma lahu, cewa abinda ke sama da ƙasa duka na Allah ne. Allah yake in yasha, in Allah ya so, yuzhibukum ayyuhan nas, sai ya tafiyar da ku ya ku mutane, ya kore ku ya zan babu ku, wa ya'ti bi akharin, Allah ya zo da wasu badalakum sabanin ku. Da can ba mutane ne a duniya ba, Allah ya halicci duniya, ya halicci mala'iku. Allah kadai ya san adadin lokacin da aka dauka bayan ya halicci duniya kafin ya halicci halittu. Cikin kudurar Ubangiji ne, shi ya san yayi. Sai abinda mu aka bayyana mana muka sani. Kuma aljanu, nau'in aljan wal bun, su aka sanya a ban kasa suka zauna, suka yi rayuwa, suka rayar da duniya irin yadda ake rayar da ita, ko sama da yadda muka rayar da ita. Suka yi rayuwarsu a nan, Allah kaɗai ya san zamanin da suka yi, ba bayyana mana ba. Amma dai an sami ishara a cikin suratul Baqara, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, har ma aka ambaci irin aikin da suka yi, zaka kuma sanya waɗanda za su yi ɓarna a cikin su zubar da jini? In ji mala'iku. Allah ya sa mala'iku suka kore su kamar yadda malaman tafsir suke bayani. Tukunna ka ɗau zamanin da Allah ya san adadinsa. Allah ya halicci annabi Adam sai da ya shekara 40 a matsayin kwasfa, yumɓu kawai da aka yi shi. Tukunna Allah ya busa masa rai. Allah ya san adadin zamanin da suke cikin aljanna kafin daga baya aka sautar da shi. To kaga ashe wasu sun rayu, aka kore su, aka kawo mu, abu ne mai sauki ga Allah subhanahu wataala ya kore. Abu ne mai in yasha yuzhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin, kamar yadda Allah ta'ala ya goranta waɗanda suke rowa a addininsa. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amlalakum, in fa kuka juya baya a addinin Allah, kuka ki ku ciyar, kuka ki ku yi jihadi, yastabdil qauman ghayrakum, zai iya musanya wasu mutanen da ba ku ba, thumma la yakunu amsalakum, kuma za su zama irin ku, wanda suke marowata masu kimbin Allah ba. In Allah ya nufi sai su kamar mala'iku, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftirun. Wannan duka yana cikin kudurar Ubangiji. Dan Adam da aka bashi dan tsububi, sai rigima da fice na da bankama, bai taka karaya karya ba, duniyar ta sama a cikin falakin da Allah ya halitta ba kawai bace. Wallahi al-azim, duniyar tamu da muke zaune a cikin wannan din, a cikin falakin da Allah ya halitta, ita ba kawai bane, wannan tiny dot ne da bai kai wani abu ba. Amma sai ga dan Adam shi kuma a cikin duniyar shi ma bai taka karaya karya ba, ba ufa talib wal matlub, sai bankama a wajen dan Adam da saba ma Allah da kangare mu dokar Allah, yace ko sama da ƙasa za ta haɗu. To in yasha yuzhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala zalika qadira, kusani Allah ne yiko ne akan haka. In yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allahi bi azim, in yaso zai iya tafiyar da ku yazo da sabuwar halitta, kusani kuma wannan din ba gagarau bane a wajen Allah, shine dama yayi yanzu ma zai iya nanata. Don haka Allah ta'ala bayan da ya mana kashe shi sai ya ce man yurid, mai kana yuridu thawabad dunya, duk wanda ya kasance ladan duniya kawai yake so, shi ba abin da yake sha'awa sai dai ya samu duniya ya bita ya more a duniya. In ya samu duniya shi haka yake so. To Allah ta'ala ya ce fa indallahi thawabud dunya wal akhirah, ya sani sakamakon duniya da ma na lahira a wajen Allah yake. Ashe kenan wanda ya yi aiki dan duniya, ko wanda rayuwar duniya ya sa a gaba, ba lallai ne Allah ya bashi ba. Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu, haka Allah ya ce. Wanda ya kasance duniya yake so ita ce al-ajila, shi ita ce manufarsa ba lahira ba. Dai a da samu duniya, ta yaya aka same ta? Dai a samu duniya, shi duniya yake sha'awa, bai cika sha'awar lahira ya aiki dan ita ba. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ajjalna lahu, za mu kawo masa cikin gaugawa. Amma fa ba abin da yake son ba, ba kuma lalle sai an bashi ba. Ajjalna lahu, sai a bashi a nan duniya, ma na sha abin da muka so, abin da Allah ya so shi zai bashi, ba abin da shi wancan ne ya zaba. Kuma haka yace liman nuridu, shi din ma ga wanda muka so. Ashe babu riba kawai mutum ya sa duniya ita kawai yake so, a nemi duniya a karkashin neman lahira. Neman duniya a karkashin neman lahira shine za a yi ta gurgudan abinda shari'a ta ce, anan za a neme ta. Ashe kenan mutum zai iya neman duniya, Allah ya hana shi. Ashe mutum zai iya neman duniya sai Allah ya bashi abinda shi Allah din yayi nufi, ba abinda wancan da yake so ba. Nawa ne za su saulayi, nawa ne har tsafi suke nan samu duniya sai gaba su same ta ba. Ba su samu ba. Liman nuridu, kuma abin takaicin sai Allah ya ce thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kuma ranar kiyama sai mu sanya masa jahannama ita ce zai shige ta, yana abin zargi wanda aka watsar. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أما عند زمن تو لاهرة شيء كنيمة كودا دنيا إنيا سميت أكر أشن نيمة لاهرة يسنيمتا وعند زمن تو هكا من كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها كما سيئ أيكي إن وعند أكي يريد نيمة لاهرة با عند يقال وكان سيبدئ وإيبا إن وعند أكي نيمة لاهرة Allah ce malaika kana sa'iyu mashkura, wadannan aikin su zai zamanto abin godiya wajen Allah subhanahu wata'ala. To shine a bisa irin wannan Allah madaukaki yace man kana yuridu thawaba dunya fa inda Allah thawabu dunya wal akhirah. Wanda yazan duniya yake nema to ya sani la sakamakon duniyan fa a wajen Allah yake da ma na lahira. Liman arada hu kenan. Ga wanda kuma yake neman lahiran shi ma a wajen Allah zai samu. La inda ga yalhi ba a wajen wani Allah ba. Falima ya tulubu ahadun al-akhassa, ahadun al-akhassa. Don me ya saka mutum zai nemi abin da yake shine mafi kaskanci? Duniya da lahira wanne ne mafi fici? Lahira. To me zai saka mutum duniya kawai yake nema ya ban lahira? Ya nemi abin da yake karewa sakamakon abin da yake wanzuwa. Kullu man alaiha fa, duk abin da ke duniya zai kare inji Allah. Babu shi. Akwai lokacin zai zo babu shi ya kare. Amma abin da ke wajen Allah fa shine mai wanzuwa. Wa ma inda Allah baqa, abin da ke wajen Allah shine mai wanzuwa. Wa ma inda Allah khairu wa abqa, wa halla qalaba al-a'la bi ikhlasihi lahu. Don me yasa mutum ba zai nemi abin da yafi daukaka ba shine aljanna, ya tsarkake ibada ga Allah. Haythu kana matlubuhu la yujadu illa 'inda, yayin da ya kasance abin da bawa yake nema lahiran duniyar ma balle lahira ba a samun ta sai a wajen Allah. To ka neme ta a wajen Allah. Wa kana Allahu sami'an, Allah kun fi mai ji ne. Kada ka tsammata bautar da kai Allah bai ji ba, a'a ya ji. Basiran kuma Allah mai gani ne. Kada ka tsammata abin da kai domin sa bai gani ba, a'a ya gani, ya shaida. Ai wa kana Allahu sami'an lima yaqulu an-nasu, Allah ya zama mai ji ne ga abin da mutane suke faɗa. Wa kana za basaran bihim, kuma Allah yana ganin su. Wa li jami'il ahwalil mawjuda, kamar yadda yake ganin dukkan ababe da suke nan. Fa huwa ta'qibun li qawlihi qabl, wannan kamar bibiya aka yi ga maganar da Allah ya faɗa can baya. Wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a, ku bauta ma Allah kada ku yarda ku shirki da shi. Har inda Allah ya ce wa nudkhiluhum dhillan dhalila, za kuma mu shigar da su inuwoyi waɗanda suke lub-lub, aljanna kenan. Allah ya shigar da mu aljanna. Nan za mu tsaya insha Allah. Abinda muka faɗa daidai Allah ya share mu a dada. Wanda kuma muke kuskure muna roƙon Allah ya kai mu. حركة الله عندما اشتغلنا إلى أن أنت أنت وأتم إليك وصلى الله عليه وسلم.